إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عليكم السلام ورحمة الله
يومنا شاءكو جواتر رمضان هجرة دبو نياد تريهدو دا أربعين دا أكو وان ديزو شاهدو جواتر دبو بي دا أشرين دا بيو منا نان أتكن سورة البقرة زامتاش آية تأري دا تسعين دا ترى نعم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب
الله سبحانه وتعالى أتكن ونن آية تقريد تسعين ترى ينا أمرتر قريشاوة ونن أكي كيران سحمس waɗanda su ba sa yin tsayuwa a Arfa sai su ban mutane gaba ɗaya su tafi filin Arfa su kuma sai su tsaya a Muzdalifa in an magana sai su ce ai su ba za su fita daga cikin harami ba saboda su zuriyan Annabi Ibrahim ne su kuma masu hamasa ne wajen kula da addini da sansa da kiyaye shi shine Imam Bukhari da Muslim suka rawaito mana hadisi game da dalilin saukar wannan aya Imam Bukhari ya rawaito wannan hadisi mai lamba ta 1665 Muslim mai lamba ta 1219 daga Hisham dan Urwa daga mahaifinsa yace kanatil arabu tadufu bil bait uratan yace alarabawa sun kasance suna dawafi da ɗakin Allah zindir illa al humsa sai dai Quraishawa والحمص قريش وعند أكي كرا حمص سوني قريشاوا wama waladat, da ƴaƴan da suka haifa. Kanu ya dufu na uratan, sun kasance suna yin dawafi timbir, illa an tu'udiya humul humsu thiyaban, sai dai idan su Quraishawan sun yadda su baka tufafi. Amma in ba da tufafin Quraishi ba, to ba ka yin dawafi da kayanka, sai dai ka yi timbir ko zindir ko tsirara. Sai dai in kana da wani aboki ko ɗan uwa ko makoci ko masoyi a cikin Quraishawa, to sai ya ara maka kayansa. Fayu'dir rijalur rijala wan nisa'un nisa'a, sai maza su arawa maza kaya, mata daga cikin Quraishawa su arawa matan da ba Quraishawa ba. Wa kanatul khumsu, su waɗannan Quraishawa da suka sawa kansu suna khumsu, la yakhrujuna min al-Muzdalifa, ba sa fita daga Muzdalifa. Wa kana an-nasu kulluhum yablughuna Arafat, kowa daga cikin mutane da suka zo aikin haji suna isa filin Arfa, amma banda su Quraishawa. Qala Hishamun fa haddathani abi an Aisha radhiyallahu anha, yace sai babansa Urwatu bin Zubair ya sanar da shi daga ummul mu'minina Aisha, Allah ya kara mata yarda, tace al-humsu humul ladzina anzala Allahu azza wa jalla fihim, to su waɗannan Quraishawa da suka ba wa kansu matsayi ba sa zuwa filin Arfa, sai Allah ya saukar da wannan aya, yace summa afidu min haythu afadan nasu, sannan ku kwararo ta inda mutane suka kwararo, ma'ana ku tafi tare da mutane a tsayuwar Arfa da ku, in mutane sun tashi tahowa kuma ku saje. Addini baya ware wurin sarki daban, wajen waye daban, addini a wajen Allah duk ɗaya ne. Inna akramakum indallahi atqakum, wanda yafi tsoron Allah shi yafi girma a wajen Allah. Da haka ba za ku ware kanku a aikin haji, ku ware wa kanku guri, ku za ku tsaya a can, sauran mutane kuma gama gari duk su tafi filin Arfa, ku kuma a bakku a Muzdalifa, sai an dawo daga Arfan a zo a tarar da ku a Muzdalifa. Allah ya ce ban yadda da haka ba, ku bi sauran mutane a tafi Arfa tare da ku. Thumma afidu min haythu afada an-nas, sannan wato ku kwararo ta inda mutane suke kwararowa. Sannan wastaghfirullah, ku nemi gafara Allah akan kurakuran da kuka aikata. Shine Nana Aisha take cewa sai Allah ya saukar da wannan aya cewa thumma afidu min haythu afada an-nas, qala wa kana an-nasu yafiduna min arafatin, mutane sun kasance suna kwararowa daga filin Arfa su taho Muzdalifa su kwana. Idan an muni a filin Arfa, rana ta faɗi, sai a taho Muzdalifa a yi sallar magariba da isha, a kwana a yi asuba, sannan a tafi wajen jifa. In an yi jifa, an yi yanka, an yi aski, sai a sauka maka a yi dawafi a yi sa'ayi, a dawo kuma a zo a yi kwanan Mina guda uku ko guda biyu. To wannan shine abin da yake na tsari, su sai suka baddala tsarin ba sa zuwa filin Arfa, daga Mina sai su tsaya a Muzdalifa kawai. Shine Allah ta'ala ya saukar da wannan aya kamar yadda ya zo a wannan hadisi wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito daga Hisham dan Urwatu dan Zubair daga kuma ummul mu'minina Allah ya kara mata yarda. Wa kana al-humsu yafi tufiduna min al-Muzdalifati, su sun kasance sukan yi nasu da marace su kwararo daga Muzdalifa. Yaquluna yaquluna, suna cewa la nufidu illa min al-Haram, mu ba ma wato tsayawa ko mu kwararo sai daga Harami. Falamma nazalat, da wannan aya ta sauka, summa afidu min haythu afada an-nasu raj'u ila arafati, to daga nan sai kowa ya tafi Arfa, sai zama Arfan ma rukuni ce daga rukunin aikin haji, wanda idan baka yi Arfan ba ma baka da haji. Binciken da aka yi akan Arfa, mun ce rukunan aikin haji guda nawa ne? Guda hudu ne: dauko niyya daga miƙati, da dawafi, da sa'ayi, da tsayuwa Arfa. Duk abin da ba hudun nan ba, sai dai ya fado a cikin wajibi ko ya fado a cikin mustahabbi, amma dai ba zai zama rashin sa ya ata haji ba, sai dai zama an gyara hajin ta hanyar yin amfani da wato yanka ko azumi ko abinda aka aikata a yi kafaran sa. Amma arfa shine rukunin da in ka rasa shi to babu haji. Abinda ake kira arfa ko ranar arfa shine ranar 8 ga watan Zulhijja. Yaushe ne arfa? Ranar 9 ga watan Zulhijja. Ranar 8 ga watan Zulhijja shine me? Shine yawmut tarwiya. Ranar 9 ga watan Zulhijja shine me? Shine ranar arfa. Ranar 10 ga watan Zulhijja shine yawmul hajjil akbar. Sannan ayyamut tashriqi kwana uku. Ya zama kenan cikakkun kwanan aikin haji guda 6 ne. Yana farawa daga yaushe? Daga ranar 8. Ranar 8 shine yawmut tarwiya, wanda alhazai suke zuwa su kwana Amina. Wannan kwana Amina din sunna ne. In sun washe gari tayi, an yi sallar asuba kafin rana ta hudo, ko da yake yanzu kai baka da iko ka tafi da kanka sai yadda aka tsara maka yadda za ka tafi da kai, to ana so alhazai su hadu kafin rana ta zawali, a ce kowa yana filin arfa. Idan an hadu a filin arfa, dama tsayuwar arfa yana farawa ne daga bayan zawali. To kuma daga nan za a yi ta addu'a bayan an yi sallar azhar da la'asar jam'i kuma kasaru. To shikenan tsayuwar arfa ta fara har zuwa lokacin da rana za ta fadi. Idan rana ta fadi, ai lokacin magariba yayi ko? To ba za a yi magaribar ba anan, sai an zo Muzdalifa, sai a yi kuma jam'u ta akhir. Can an yi jam'u ta qadim, azhar da la'asar an yi su a lokacin azhar. Ita ko magariba da isha din sai a yi ta a lokacin isha, wato sai an isa Muzdalifa, sannan kuma sai a hada magariba da isha jam'u ta akhir. Da lokacin da za a iso ma, za ka ga 10 ta yi ko 11 ko ma 12. Da an zo an yi magariba an yi isha, shikenan kuma sai a kwanta, ba za ka ci gaba da nafila ba, sai ka kwanta ka huta, domin kana da aiki manya-manya washe garin 10 ga wata. Tunda akwai ayyuka masu yawa a gabanka, sai kai kwanciyarka ka jira in akai sallar asuba, ka dan yi addu'o'inka, rana ta haske, shikenan alfajir ya keto, sai kuma rana ta haske, sai a kama hanya a tafi wajen jifa. In an yi jifa, shikenan sai kuma a yi yanka, sai a yi aski. Don an yi aski kuma waɗanda suke sha'awar su taho maka, sai su taho maka zo su dawafi su sa'ayi, kaga ka sauke nauyin abubuwanka guda 5. In kuma za ka tsaya ka koma Mina, in kai jifa kai yanka kai aski, sai ka cire ka ihraminka kai wanka, domin komai ya halatta a gare ka in ba matarka ba, in kai jifa kai yanka kai aski, wanda za mu ji at-tahallulul awwal. To ranar arfa shine ranar 9 ga watan Zulhijja, kuma ana kiransa ranar arfa. Malamai sun faɗi dalilai guda 4 da suke tsammani, a cikin waɗannan dalilai guda 4 ne aka samu sunan wato arfa. Wasu ce an kira wannan rana ko wannan guri ranar arfa saboda a ranar ne annabi Adam suka haɗu da nana Hawwa'u. Sai annabi Adam ya gane nana Hawwa'u, arafa Adamu Hawwa'a, saboda haka aka kira ranar ranar arfa. Nabi suka ce abin da yasa ake kiran ranar arfa ranar arfa saboda a ranar ne mala'ika Jibrilu ya sauko ya nuna wa annabi Ibrahim iyakokin arfa, ya ce to ka gane nan ne iyaka, nan ne iyaka. Da aka sai annabi wato Ibrahim ya gane iyakokin arfa, da aka sai aka kira ranar ranar arfa, kuma gura ake kiransa Arafat. Na uku kuma suka ce a saboda a ranar ne mutane suke ganin juna, suke gane juna, kowane alhaji sai ya zo gurin. Za a iya maka uzuri a komai, amma ban da ranar arfa dole sai ka zo wajen arfa, don baka zo baka da hajji. Za ka hambara salafiya ma kwa so su ake yi, wanda suka karye da wanda suka ji rauni da wanda suka suma, duk ɗebo su ake su dan shiga gurin ne, domin dai a sa su cikin waɗanda suka samu hajji a ranar. To suka ce mutane suna gane juna a ranar, shi sa aka kira ta ranar arfa. Wasu kuma suka ce an kirawo arfa ne minal arsh, wal arf atibu atibu kuma yana nufin kamshi kamshi kuma yana nufin muqaddas wato makanin muqaddas guri ne tsarkakakke to shi yasa aka kirawo arfa kun ga kenan fassara huda kai ko ko dai annaba adam da nana hawwa'u anan suka fara haduwa bayan an sauke su a duniya sai annaba adam ya gane hawwa'u a gurin sai aka sa a gurin wato arafat kuma ake kiransa ranar arfa in an je ranar 9 ga wata ko kuma annabi ibrahim lokacin da zai sassa alamomin aikin haji mala'ika jibril ya sauka ya nuna masa iyakokin arfa da aka sai aka kira cewa annabi adam ya gane annabi ibrahim ya gane iyakokin arfa sai ake kiranta arfa ko kuma mutane suna taruwa su ga juna su san juna a hadu a tuna da ranar alkiyama saboda kowa yana sanye da kaya iri guda ba sarki ba malam ba shehi ba shugaban kasa duk an zama iri daya to da haka mutane suna gane juna da wannan farin kaya da kowa kuma kansa ba hula ba rawani ba alamar sarki ko gwamna ko wani shi kowa ya cire hularsa har rawani an cire na sarauta to da ranar kuma ranar ta Allah ce kowa ya nuna Allah shi ba kowa bane da haka aka ce wannan ne sai aka kiranta arfa ko kuma daga arfu al-arfu yana nufin tashin kamshi saboda aka an kira shi ranar kamshi saboda rana ce tsarkakakkiya sannan abu na biyu shine falalar ranar arfa wanda a jiya mun yi bayani akan falalar da ranar arfa take da shi wanda mun kawo hadisin nana Aisha Allah ya kara mata yarda da tace babu wata rana da Allah yake yanta bayi daga wuta kamar ranar arfa sannan kuma sayyidina Umar wani mutum ba yahudi yake ce masa ya amiral mu'minin na san wata aya a littafin ku da kuke karanta ta wannan ayar da mu akan mu ta sauka yahudawa sai mun mayar da ranar da ta sauka ranar idi sai sayyidina Umar yace ni kuma na san ranar da ta sauka ta sauka ne a ranar wato arfa al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islamu dina sannan wanda baya filin arfa shi ma mun fadi abinda zai yi ya more wanda Allah bai sa ya je haji ba baya filin arfa shi kuma falalarsa shine hadisin da yazo cewa wanda ya azumin ranar arfa inji annabi alayhi salatu wasalam yace azumin ranar arfa ina tsammani ko ina fata a wajen Allah ya sanya shi ya kankare zunubin shekara guda da ta wuce da kuma shekara guda da za ta zo wannan shine abin da mutum zai samu musulmi ko ina yake a duniya idan ya yi azumin ranar arfa haka da Abdullahi dan Abbas a rawato daga dashi yake cewa babu wata rana da ayyukan kirki suke soyuwa a wajen Allah kamar waɗannan kwanaki guda goma wanda a ciki kuma akwai ranar arfa aka ce koda jihadi a tafarkin Allah ne yace koda jihadi ne sai dai mutumin da ya fita ya wato ya kutsa kansa da dukiyarsa bai dawo da komai ba sannan me hukuncin tsayawa a ranar arfa wannan tsayuwa da ake cewa ana nufin a tsaya ko kuma me ake nufin an ce tsayuwa arfa kanka dauka tsayawa za a yi can an zauna an yi laifi tsayuwa arfa rukuni ne daga cikin rukunin aikin haji hajin ka ma ba zai inganta ba idan baka je filin arfa ba da haka duk wanda tsayuwa arfa ta tsere masa bai shiga filin arfa daga zawali zuwa ketowar ranar goma ga wato ketowar alfijir din goma ga wata ba to ya riga bai samu hajin wannan shekara ba haka na ibnu abdulbar da ibnu munzir da ibnu qudama suka rawaito ijma'in malamai cewa kusan malamai duk sun haɗu akan cewa wanda bai shiga filin arfa ko da kiftawa ido ne ba to ba shi da hajjin wannan shekara kuma abinda ake nufi tsayuwa arfa shine ka shiga gurin ne ko a zauna kake ko a tsaye kake ko a kwance kake ka dai shiga wannan iyakar to shikenan kai tsayuwa arfa kar ku dauka kalmar tsayuwa da muke ta amfani da ita ana nufin ka tashi ka tsaya akan kafarka a ko a zauna kake ko a kwance kake in dai kana gurin da aka wukuf din yana nufin buksu wato shiga gurin sannan kuma akwai iyakokin arfa din wannan iyakokin arfa kusan yanzu an sa alamomi waɗanda aka rubuta cewa arfa start from here daga nan arfa ta fara so ka dinga lura da wannan allunan da aka sa in ka kuskura ka tsaya a wajen nan har aka gama arfa baka shigo cikin inda aka sa wannan alamar ba to kawai baka da hajjin wannan shekarar da aka kai kokari mutun ya dinga duba waɗannan alamomi domin su ne alamomin da ido yake gani in an yi amfani da alamomi na da cewa ta bangaren gabas alama kaza ce ta bangaren yamma alama kaza ce duk ba za ka gane waɗannan alamomin da malamai suka faɗa ba za ka alama ka kawai shine ka shiga wannan alluna da aka sanya na iyakoki to wanda ya tsaya a wani guri da ake kira wadi urana shi wadi urana baya cikin arfa da haka wanda ya tsaya a nan tsayuwarsa ba ta yi ba don bai shiga filin arfa ba da kuma masjidu ibrahim wanda ake kira masjidu namira shi masjidu namira gabansa wajen da liman yake tsayawa ya sallah da gaba-gaban duka yana wajen arfa can baya kuma yana cikin arfa da haka a cikin masallacin an ja alama cewa wanda suke can baya su suke cikin arfa amma liman inda ya tsaya ya yi hudu ba din nan to nan ba a cikin ba a wajen arfa ba ne so in an gama sallan sai ya tsallaka ya shiga don kakkai zamanka a masallacin nan ka dauka ka yi tsayuwa arfa dole sai ka tashi daga nan ka shiga wurin da aka sa alama cewa arfa daga nan ta fara da haka kenan namira baya cikin arfa ko baya cikin harami so da haka an so ne a sauka a nan bayan wato huduwar rana kafin mutum ya shiga cikin filin arfa shi kuma masjidu namira da muka yi bayani shi kuma kashi biyu ne gabansa yana urana yana wajen arfa can kuma inda limai yake hudu ba ake sallah sannan karshensa kuma can an sa alamomi da wasu duwatsu da yake nan ne wato arfa yake to me hukuncin wanda ya tsaya a arfa ko bai san cewa nan filin arfa ba ne gurin arfa ne amma shi bai san arfa ba ne matsayin shi aka yi bai shiga ba amma dai yana gurin da aka ce arfa ta fara daga nan har ya tsaya a nan har lokacin fitowa ya fito to ya hukuncinsa sai ya zo ya ce akramakallah tambaya nake yi wallahi ni na tsaya daidai can na tsaya har rana ta faɗi kuma gashi a ce to shigo mana yanzu tunda an samu guri sai ka shigo yanzu in ku har alfijir yake to na ranar goma ga wata yana gurin kuma gurin yana cikin arfa amma shi bai san yana arfa ba to hajjinsa ta yi sabanin kuma wanda ya tsaya a wani gurin da yake zaton nan kuma filin arfa ne sai kuma da ya gama ya tafi sai aka ce masa ai inda ka tsaya din nan ko inda ka zauna ko inda kuka sa hemaku nan baya cikin arfa to kaga nan dole an samu matsala kenan ko an samu matsala to wanda ya tsaya a gurin da ba arfa ba to shi wannan hajjinsa ta shiga matsala shi yasa arfa take da muhimmanci a bayanin ta dalla-dalla domin aka rasa ta an riga an rasa hajjin wannan shekarar to sannan kuma ya zama lokacin da mutum ya tsaya a cikin arfa din a lokacin arfa din ne kuma lokacin arfan kaga daga zawali aka ce daga zawali ma'ana daga lokacin azhar zaka fara kirgawa har rana ta faɗi har dare yayi har alfijir ya keto kenan wanda ya makara mutum ya makara bai shigo maka ba sai da daddare ku kana shigowa rangada da gudu ka tafi filin arfa idan ka isa arfa misali an ce alfijir yana ketowa karfe 5 kai kuma sai ka isa filin arfa kafafuwanka biyu suka jira a cikin filin saura sakan 15 alfijir ya keto kafafuwanka sun dira a cikin filin arfa shikenan ka samu haji ko kana isowa shikenan sai mota ka ta samu matsala ga kuma kana hango iyakar gatacen kuma saura minti daya sai ka aje mota karanta da gudu kana duba agogo kana gudu kana labbaika allahumma labbaika kana gudu kana isa kana shiga shikenan sai alfijir ya keto kana cikin gurin to shikenan wannan ya shigar da kai kai wasu malaman cha suka yi ma ko jirgi ne aka dauko ka ta sama aka zo kan filin arfan da kai aka wuce kuma kai niyya cewa ka shiga arfa aka wuce da kai sakan jirgi to ka samu hajjin wannan shekarar inda za ku gane ashe arfan nan tana da muhimmanci mutum ya santa sosai in ba haka ba zai je ya haji ya dawo ba shi da haji sannan mun yi magana akan farkon lokacin arfa yana farawa daga zawali shams wato abinan zawali na azahar na ranan 9 din nan ga wata haje zuwa kuma wato ketowan alfijir na ranan babbar sallah in alfijir ya keto to lokaci ya kure to idan mutun ya samu abinda ake so ka hada safi ka hada rana da dare a gurin ma'ana in ka shiga karka fito sai rana ta fadi amma in ka makara sai dare kaga baka samu rana ba kamar ka rasa wata daraja da wani aiki mai daraja cewa so ake yi ka samu rana ka samu faduwar rana rana ta fadan maka kana gurin ka hada rana da dare ma'ana in ka shiga daga zawali kai azhar kai lasar kai ta addu'a kai ta karatun qur'ani kai ta tasbihi kai ta tahmidi kai ta roƙon Allah har rana ta fadi to da rana ta fadi dare ya shigo to kai ka gama naka tsayuwar arfa to wanda ya makara shi kuma sai ya shigo da daddare shi kaga dare kawai ya samu kai kuma ka hada dare da rana to amma wanda ya shigo kuma bayan zawali sai kuma ya fita rana bata fadi ba to anan ne malamai da yawa suke cewa sai yayi yanka don bai hada dare ba ma'ana rana kawai ya samu bai samu dare ba so sai wadin ya fito sai yayi yanka saboda bai tsaya rana ta fadan masa a filin arfa ba da haka kenan karshen farkon lokacin tsayuwar arfa yana farawa ne daga zawali na ranar 9 ga watan Zulhijja sannan kuma yana karewa ne da ketowa alfijir na ranar 10 ga wata da haka wanda ya zo arfa bayan alfijir na ranar 10 ga wata haji ya tsere masa wannan shine abinda malamai suka ciro ijma'i ibnu munzir ibnu hazam ibnu abdul bar ibnu qudama duk sun ruwaito ijma'in malamai ma'ana malamai sun hada kai nan ba sabanin maza ba kan cewa in dai alfijir yake to baka shiga arfa ba to shikenan baka da hajin wannan shekara to sanan gurgurdan abinda zai ishe ka na tsayuwa arfa wanda ya tsaya arfa koda wato kiftawa ido da bismillah ne ko dan kadan ne bayan daga zawali din nan na ranar 8 zuwa alfijir na ranar 10 wato a tsaune yake ko a tsaye yake ko a kwance yake shikenan kawai yayi ya samu wato arfa wanda kuma rana ta tsere masa sai ya shigo da daddare in ya shigo da daddare shi ma kafin alfijir keto ya samu tsayuwar arfa wanda kuma ya bar gurin kafin rana ta fadi shi kuma wannan ya aikata laifi wanda kuma ya samu arfa amma ya aikata laifi to sannan kuma hukuncin wanda ya zo da daddare shine muka ce shi ma in ya samu koda sakan ɗaya ne kafin alfijir ya keto ya samu arfa na wannan shekarar kamar yadda ibn al-munzir da ibn abdulbar da ibn qudama da imam an-nawawi suka rawaito ijma'in malamai to ana iya samun kuskure gaba ɗaya shekarar a tsaya 8 ga wata ko a tsaya 10 ga wata irin wannan lissafin namu da ake samun sabani za a iya samun sabanin arfan ma ba malamai sun yi wannan tunanin ya zama cewa lissafi ya kubcewa musulmi sai suka yi lissafi da sai arfa ta fado ranar 8 ga wata sai da aka yi arfa ana zaton 9 ne amma kuma 8 ne ga wata sai aka yi tsayuwa 8 ga wata bayan an tsaya 8 ga wata sai kuma lissafi ya bayyana cewa an yi kuskuren lissafi a wannan shekarar ba yau ne arfa ba gobe ne ma'ana za a ƙara kwana ɗaya kenan to sai a sake yin tsayuwar arfar ranar 9 wancan da aka tsaya 8 kuskure aka yi tunda akwai sauran lokaci 8-9 na gaba to sai a tsaya a ranar 9 kun ga wannan zai gyaru in aka yi ta'akhir ne aka yi inda kuma aka yi samu matsala aka ƙara kwana sai aka tsaya arfa ranar 10 ga wata duk gaba ɗaya alhazan gaba ɗaya lissafi ya koce aka yi arfa ranar 10 ga wata an ɗauka 9 ne sai kuma daga baya aka gano a wajen ganin wata ne aka yi kuskure aka yi lissafin sai ya zama an tsallake an ƙara kwana ɗaya ma'ana an ɗauka ranar 9 ne ashe 10 ne wato arfan ta wuce to wannan ne malamai suka ce to duk musulmin nan gaba ɗaya miliyoyi duke nan ba samu haji ba. Sai Imam An-Nawawi ya ce malamai sun yi ijma'i cewa idan gaba ɗaya alhazai aka samu kuskuren lissafi suka tsaya ranar goma, ma'ana arfar ta wuce kenan, suka tsaya ranar goma, to hajjinsu ya yi. Hajjinsu ya yi. Wannan kuskuren Allah ya yafe tun da kusan kuskuren na kowa da kowa ne. An gane ko? Zaɓanin kuskuren mutum ɗaya. Amma wani da shi ya taho za shi aikin haji sai abin hawansa ya ɓata, ya tafi nemansa sai ya misin ɗin rana. Sai ya faɗo ranar goma ga wata yana zuwa an dawo daga arfa. Sai aka ce masa ai je aka yi arfa. Da aka yi zuba ka da haji sai dai kadan ka kai asara ka koma gida haka je ka kai umara sai ka koma gida kawai. Ba ka da haji amma. Haji ta riga ta wuce maka tunda baka samu wato arfa ba. Da haka ana iya samun wannan malamai sun yi wannan nazarin da wannan binciken kuma sun ba da fatawa cewa wa kana al-qata'u min al-jami'i aw al-akthar fa hajjuhum sahihun bi ittifaqi al-mazahib al-arba'a. Idan al-hazai suka kuskure aka fado da arfa ranar goma ga wata, to malamai sun yi ijma'i na mazahib al-arba'a cewa ajin su yayi wannan shekara, da malikiya da shafi'iya da hanafiya da hanbal da hanabila. Imam An-Nawawi ma ya ruwaito ittifaqin su akan haka. Sannan kuma daga cikin sharaɗin tsayuwar arfa ya zama wanda zai tsaya a filin arfa ɗin ya zama shi ma ahalin tsayuwar arfa ne, ma'ana ya cika sharaɗin shiga filin arfa ɗin, shi ne ya zama musulmi ne, sannan kuma ya zama ya yi harama da aikin haji, sannan ko musulmi ne. In ba waɗannan sharaɗin guda biyu, sannan kuma ya zama mai hankali, in waɗannan sharaɗin uku ba su cika ba, to ko ya tsaya arfa tsayuwar ba ta yi ba. Sannan shin sai an yi alwala ake yin tsayuwa arfa ko ba alwala ana tsayuwa arfa? To sun ce ai alwala tunda dai kayi azhar kayi al'asar kayi alwala, ba ana nufin sai kayi ta zama da alwala a wannan filin ba. In dai ta ware sai ka je ka yi wata, in ta ware sai ka yi wata, da ka mustahabi ne ka zama da alwala tunda addu'a kake yi, amma ba shar'i bane sai kayi ta zama da alwala har zuwa lokacin da wato zaka bar gurin, sai dai an so ka zama da alwalan kamar yadda Ibn al-Munzir da Ibn Qudama suka rawaito. Kuma har wani abu malamai suka kara na cewa idan mutum ya zama a filin arfa sai ya zama abin nan dinsa ihraminsa ɗaya daga ciki ya bata kuma ya rasa wanda zai bashi, kaga in na ƙasa ya bata dole ka dawo ka rufe ƙasar, tunda dole a rufe na ƙasa. In an rufe ƙasa kaga na saman zai zama akwai wato sama ya bude kenan, ko ƙasa ya bude ko sama ya bude, to ko ne daga ciki zai iya mutum zai iya samun kansa a cikin na sama ko na ƙasa ya bude. To wannan dan tsiraicin da aka samu na budewar sama ko na budewar ƙasa, wannan bai shafi ingancin tsayuwar mutum a filin arfa ba. Haka nan mutum kuma sai ya samu kansa yana bacci, ya shiga filin arfa sai bacci ya dauke shi, ba laifi bane mutum ya bacci a filin arfa. To idan bacci ya dauke mutum a filin arfa, wannan baccin ma da yayi shi ma yana cikin hukuncin arfa. Man waqafa bi arfa wa huwa na'im faqad adraka al-hajja bi ittifaqi al-mazahib al-arba. Wanda yayi bacci a filin arfa, kai an zo filin arfa za a yi addu'a, ana yin azhar da al'asr kawai sai kai baccinka, baka farka ba sai dare, to baccin da kai a gurin ma ya ishe ka, ko baka ce kala baka yi addu'an komai ba, kawai ka shiga ana yin magariba azhar da al'asr sai ka buge da yin bacci. To wannan bai shafi ingancin arfaka ba in kayi bacci a wannan filin kamar yadda wato malaman mazahib din nan arba'a suka faɗa. Haka nan mutum ma ya suma, alhaji ne sai aka buge shi ya suma, gashi kuma ba a tsaya arfa ba, yana kwanciya asibiti, sai aka ɗauko shi, za ku ga ana zuwa aida motocin asibiti cikin filin arfa. Duk wanda kuka an zo da su ɗin nan, irin wanda suka karye ne, da wanda suka ji ciwo, da wanda suka suma, to dan mutum ya samu arfa, watakila zai iya farfadowa bayan an gama arfa, sai ya ƙara saragon aikin hajjinsa. To sai kaga ambulance ta shigo da mutane karyayyu da masu jinya da marasa lafiyar da suka ji rauni kafin ranar arfa, sai a ɗaɗɗebo su a motoci a shigo da su filin arfa, ko da su mammu ne. to shi ma wannan malamai sun ce man waqafa bi arafa wa huwa mugman alayhi duk wanda ya tsaya a arfa amma a matsayin sumamme fa innahu yujzi'uhu alwuquf wannan tsayuwar ta tsaya masa a matsayin ya samu arfa wa huwa mazhabul hanafiya wal malikiya wa wajhun inda shafi'iyya wa tawaqqafa fihi ahmad wa ikhtarahu ash-shaqiqi wa ibn usaymin ita wannan mas'alar an samu maganganu uku akan ta wanda ya suma a filin arfa bai farfado ba har sai da aka gama arfar to shi mai hukuncin hajin sa sai ya zama da mazhabar hanafiya da mazhabar malikiya sun ce babu matsala ya samu haji a mazhabar shafi'iyya kuma suna da wani kauli mai karfi wannan ma yana ciki shi kuma imamu ahmad yayi tawakkufi bai ce eh ba ya samu haji ba bai ce a'a bai samu haji ba sannan kuma wato wannan ra'ayin shine a wanda imamu shaqiqi da ibnu usaymin su ma suka tafi a kai kenan dai ana cikin kila wa kara amma dai magana ta gaskiya tunda dai su man nan ba shi su mar da kansa ba kuma dama ba sharadi bane sai ka ko bacci kai ma an ce ka samu to balle kuma wanda ya suma sannan akwai abubuwa mustahabbai da ake so mutun yayi wajen guda bakwai a filin arfa na farko mutun yayi wanka in ka wayi gari amina zaka tafi arfa to kai wanka ana son mutun yayi wanka ana son yin wannan wankan idan mutun zashi arfa mazhabobin nan duka sun fada haka sannan kuma mutun zai tafi zuwa mina ko zuwa arfa da asuba bayan rana ta hudo sai mutun ya tafi ko kuma yadda hukuma alhazai ta zo ta dauke ka sannan kuma idan an zo liman zai wa mutane hudu ba a filin arfa an sai idan azhar tai kafin ai sallah ana yin hudu ba wanda wannan hudu ba kuma ana so a yi ta ne bayan zawali kafin ai sallah sannan kuma huduban nan guda ɗaya za a yi ko guda biyu wata ran za ka ga an yi biyu wata ran ka ga an yi ɗaya ya dangana ga mazhabar da malamin yake kai ya ga dama zai iya huduba ɗaya ya huta ya tashi ya ta biyu ko kuma ya guda ɗaya to idan ya yi huduba guda ɗaya a filin arfa aka yi huduba ɗaya to wannan huduba guda ɗayan shi ne mazhabin imam ahmad bin hanbal kuma ibnu al-qayyim ma shi ya ce ai huduba ɗaya kawai haka ibnu usaymin ma ya ce ai huduba ɗaya in kuma yayi huduba biyu to shine ra'ayin jamhuru mafi yawan malamai sun fi san ai huduba biyu akwai hanafiya da malikiya da shafi'iya mazhabobin nan uku su suna son liman yawa mutane huduba guda biyu a ranar arfa sannan abu na hudu da ake so ayi shine hada azhar da la'asar ai jam'in su jam'u taqdim wato a lokacin azhar za a yi azhar ayi la'asar wannan wato shine abu na hudu da ake so ayi a filin arfa sannan kuma malamai sun tattauna me yasa aka sa alhazai su hada sallah a ranar arfa kuma lalle sai dai su jam'u taqdim wato ai azhar da la'asar a lokacin azhar to an yi maganganu guda uku akan dalilin haka wasu ka ce dalilin haka saboda duk alhazai matafiya ne ai duk daga wasu kasashe suke da garuruwa don haka dalilin da yasa kenan dalilin tafiya ne yasa aka ce ai wannan wato jam'i da haka dalilin yin jam'i shine tafiya da haka kenan wanda suke mutanen Makka da suka zo gurin su ba za su yi wannan jam'i ba ba za su yi kasar ba saboda su adadin tafiyar su bata kai ta yin wannan ba a wannan ra'ayin sannan ra'ayi na biyu suka ce kawai sauki ne saboda sun zo aikin hajji sauƙaƙa musu akai to da haka kenan ko da mutum ba matafi bane kusa da gurin yake inda ya zo filin arfa shi ma ya ci moriyar hada sallah da kuma yin kasaru jam'i da kasaru sannan masu ra'ayi na uku suka ce a an yi haka ne don a ɗaukewa alhazai kunci kuma a ba su cikakken lokaci da za su yi ta addu'a domin kaga idan aka yi azhar aka yi la'asar a lokacin azhar misali kamar karfe ɗaya an gama azhar an gama la'asar 1 2 3 4 5 6 wajen 7 rana take faduwa kaga ka samu kusan awa 6 malam da zaka yi ta ibada kai ta addu'a kai zikiri kai addu'a kai salati in ka gaji da wannan kalar ka koma wannan kalar in ka gaji da wannan kalar ka koma wannan kalar kai addu'o'in ka roki duniyar ka roki lahirar ka roki abinda kake so duk komai kai wa Allah take kai masa kirari kai salatin annabi kai istighfari kai karatun qur'ani kai tayin addu'o'i kala kala ka ci moriyar wannan lokacin da wata kila ba za ka sake koma wannan gurin ba. To kaga mutum sai ya amfani da wannan dama, wato ya more wannan dama da ya samu. Muna fata waɗanda za su je, Allah ya sa su je cikin nasara. Muna sa rai dai, muna addu'a cewa wataƙila wannan shekarar za a iya yin aikin haji, da alamomi sun nuna haka. Sannan kuma an tashi yin sallar, za a yi kiran sallah ne guda ɗaya, iqama guda biyu. Sannan kuma sallar da za a yi ɗin karatun a ɓoye ake yi, ko da ku ya faɗo ranar juma'a, su babu juma'a kansu, azhar za su yi da asar. To wanda suke filin arfa za su ga, ko da a ce ya arfa ta faɗo ranar juma'a, za su ga ba a yin karatun wannan sallah a bayyane, saboda ba a yin jam'i tsakanin, tunda matafiya ne babu juma'a ma ta faɗa a kansu. So azhar za a yi da la'asar raka'a biyu, karatunsu a ɓoye, sannan a yi musu huduba, a yi musu wato sallah, kuma karatun a ɓoye ake yi. Sannan ana so abu na biyar, mutum ya yawaita addu'o'i da ayyukan kirki a wannan rana na arfa. Sannan kuma a yawaita talbiya da zikiri da ambaton Allah. Sannan kada mutum ya bar gurin sai rana ta faɗi, kamar yadda muka faɗa, in rana ta faɗi za a kawo motoci, a kwashi alhazai, a dinga bi layi ana kwasa, a kwashi na nan, a kwashi na nan, ana kai mutane Muzdalifa. Wasu isa da wuri, wasu kuma ba za su isa ba sai tsakar dare, wasu ma sai wajen sha biyu, wasu ma sai ƙarfe ɗaya, wasu ma kama hanya suke su tafiyar su kawai su isa gurin wajen ƙarfe ɗaya. Kowa ya je dama sai ya ɗan samu guri ya kwanta. Nan ne za ka ga cewa duniya ba komai ba ce. Malam na ga gwamnoni a gurin nan suna kwance a ƙasa, kawai ɗan kwali mutum ya samu ya kwanta, aka ce wannan excellency wane ne, na ce Allahu akbar, kaga Allah kenan. In ba Allah ba, wa zai kawo excellency ya kwantar da shi a kan kwali a ƙasa, babu kulo, ba katifa, ba security. To shi yasa ranar Muzdalifar nan malam tana nuna maka lahira a aikace. Ba wani gata, ita dama ba a yi mata hemomi ba, ba a yi mata tanti ba, ba a yi mata wajen AC ba, ba a yi mata wani VIP ba, ba abinda aka yi wani plus 1 plus A plus 2 plus babu. Duk inda ka samu sai ka kwanta. In aka nuna maka wannan wane ne, wannan wane ne a kwance, sai ka ce Allahu akbar. Sai in ka tuno ai manzon Allah ma ya kwanta a gurin, sai ka to kai waye? Kai sarkin ina ne? Kai gwamnan ina ne? Kai shugaban ƙasar ina ne? Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da manyan sahabbai Abubakar da Umar da Usman da Ali da al-asharatu mubashshiruna bil janna, a haka suka kwanta a gurin nan, san da wurin gurin nan. In ana sanyi haka zaka ji sanyi, in ana zafi haka zaka ji zafi, kwana ɗaya tak din ai mutun ya daure. Wasu ma suka yi kokari su bar gurin, sai su ce wai ai su ma marasa lafiya ne, suna tare da tsofaffi, tunda an ce da yara da mata da tsofaffi su yi gaba, su je su jifan su da daddare, mutuƙa sha biyu ta wuce mun ta safin lai. To sai wani ya ce shi ma wallahi shi ma kafarsa wayo tana dan tsamu tsali, shi ma wallahi dama ya zo da mata, ya zo da yara. Sai ga mutum kwana ɗaya ne, ai kwana 360 da kana yi a AC, dan kai kwana ɗaya tak a rayuwarka, ai akalla ma ka daure kai wannan kwanan domin ya nuna maka lahira. Ga cewa akwai ranar da duk abin da muka mallaka din nan na gidaje da motoci da waye za a cire mu daga ciki, a yi maka tsirara, a yi maka wanka, a cire duk kayan da kake samu masu tsada, a nemi likafani fari a sa maka, a ɗauke ka cikin kabari. Ba a sa wa mutum AC a kabari, ba a sa masa fulo a kabari, ba a sa keso, ba a sa tabarma, ba a sa katifa, ba a sa bargo. Haka za a zira ka cikin ƙasa, a sa tukwane ko a sa itace a rufe, sannan a mai da ƙasa. Duk wanda zai wanke hannuwa sai zo kanka ya wanke, duk a wanke maka hannuwa ka, a baka da aikinka. Kisa annabi alaihi salatu wassalam yake gaya mana irin waɗannan guraren da mutum zai je, ai daga cikin manufar akwai tuna lahira da arfa da Muzdalifa. Wallahi in kai tunani za ka ga sun yi kama da lahira. Muzdalifa ta yi kama da kwanciyar kabari, ita kuma arfa ta yi kama da tsayuwa a gaban Allah, yau mai ƙumin nasu da rabbin alamina. Kaga waɗannan shi ne wato manya-manyan cikin manufofi da suka samu ka ga cewa ya kamata mu ɗan yi bayani a kan tsayuwa arfa. Wastaghfirullah, sai Allah ya ce to kuma ku nemi gafara Allah. Wato duk sanda aka gama ibada kuma sai a ce a nemi gafara Allah, ashe shi neman gafara Allah ba wai sai kai wata tabargaza kawai zaka nemi gafara Allah ba, in kai abin kirki ma ka nemi gafara Allah. Yanzu idan mutun ya gama sallah me yake farawa? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. In ka gama sallah kuma sai ka nemi gafara Allah. Sannan waɗanda suka kwana suna sallah, kanu qalilan minal layli ma yahjabun, sai ce wa bil ashar hum yastaghfirun, su kwana suna sallah kuma sannan kuma da asuba ta yi su kama istighfari. Shi yasa istighfari wato yana daga cikin abin da ake so mutum ya yawaita shi a rayuwarsa. Isa Allah ce wastaghfirullah, kamar mun ce to Allah in mun nemi gafara ka me zakai mana, sai ce innallaha ghafurur rahim. Wannan kamar ta'lim ne. Me yasa aka ce a nemi gafara Allah? Saboda innallaha ghafurur, Allah bai gafara ne, ghafiriz zam wa qabilut taw shadidul qabz nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Qul ya ibadi allazina asrafu ala anfusihim la taqanatu min rahmatillah. Ya ku bayina da kuka yi barna, kuka yi laifuffuka, kar ku fidda tsammani daga samun gafara Allah. Inna Allah ya gafiru dhunuba jami'a. So da shi istighfari yana tsarkake zuciya. Shi yasa wani malami yake cewa innal qur'ana yadullukum ala da'ikum wa dawa'ikum. Qur'ani yana nuna muku ciwon ku da maganinku. Sai ce wa amma da'ukum fa dhunubukum. Wato cututtukanku su ne laifuffukanku, wa dawa'ukum falistighfar, sannan kuma maganin ku ita istighfari. Ibnu Qayyim ya tambayi Ibnu Taymiya, yace gafarta mallam ina da tambaya, yace me tambayar ka? Yace na shagala da istighfari ko na shagala da tasbihi, wanne yafi? In ta cewa astaghfirullah wa atubu ilai, ko ta subhanallahi wa bihamdihi, sai murmushi. Yace idan tufanka tsarkakakke ne, to abin da yake bukata turare da ma'uwar ji ko sabuwan tufa ba shi ake fesa turare ba? Idan ko tufanka da dauda, to sabulu yake bukata na wanki. An gane karin magana? Kun gane abin da yake ni? Me aka gane?
Istighfari kamar sabulu ne.
Istighfari kamar sabulu ne. Idan ka wanke abin nan ɗinka fes to sabon abu fes shi ake sama turare, sabon abu shi yake buƙatar turare da wardi. Amma in yayi dauda, to wanke shi ya kamata a yi. Ma'ana mutum ya fara istighfari tukunna shi kamar sai an yi tsafta sannan ake kwalliya. Tsafta ita ce abin gabatarwa kan kwalliya. Yanzu mutum ya yi dauda butu-butu, sai kuma ya zo ya shafa mai ya fesa turare, a ƙara muni zai yi ko? Zai ce to ka fara yin istighfari, sannan sai kuma ka biyar da tasbihi. Sannan istighfari Allah ya yi alƙawarin duk wanda suke neman gafara Allah zai musu gafara. Yace wa inni lagafarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada. Lallai ni mai gafara ne ga wanda ya tuba, ya yi imani, ya yi aiki na ƙwarai, sannan ya shiryu. Man ya amal su'an, Allah ya ce duk wanda ya aikata mummuna, aw ya zulim nafsahu, ko ya cuci kansa, thumma yastaghfirullah, sannan ya ce Allah na tuba, to yajidillah ghafurar rahima, zai samu Allah mai gafara mai jin kai. Sannan Allah ya ce walau annahum idzalamu anfusahu, da za a ce lokacin da suka cuci kawunansu, ja'uka, sun zo maka, fastaghfirullah, sun nemi gafaran Allah, wastaghfara lahumur rasulu la wajadullaha tawwabar rahima, za samu Allah mai gafara ne mai jin kai. Sannan annabi alayhi salatu wassalam yace wanda ya lazamci istighfari, duba liman wajada fi sahifatihi istighfaran kaseeran, yace madalla da wanda ya samu a takaddasa ta lahira an cika masa ita fal da istighfari. Sannan istighfari yakan zama dalilin tsira daga wuta. Shi yasa annabi alayhi salatu wassalam yace ya ku taron mata, ku dinga sadaka kuna yawaita istighfari, saboda na gan ku da yawa a cikin wuta. Bisa Allah ta'ala ce wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha, wadanda idan sun aikata alfasha ko sun cuci kansu, sai su ambaci Allah, sannan kuma su nemi gafarar zunubansu wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa koye isa ya gafarta ma zunubi in ba Allah ba wa lam yusirru ala ma fa'alu ba sa kuma dagewa su doge su ci gaba da aikata laifi sannan istighfari yakan zama dalilin mabudin arziki fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu samaa'a alaykum midrara wa yamdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi wa qara sannan istighfari yakan zama dalilin karin karfi da duk zamu dauki istighfari duk wani hayaniya da muke da surutu a social media an yi kaza laifin wane ne ya kasa wane ne bai yi aikin sa ba duk mu aje wannan kowa ya ta istighfari kawai wallahi duk matsalar Najeriya sai Allah ya warware ta amma laifin kowa dorawa wani yake to shi yasa sai Allah ya bako ya ga dabara ku kuma ku ci gaba da dabara wani ce laifin wane ne wani laifin wane ne a'a a aje koma wa laifin waye kawai mu koma mu ce Allah mun tuba mi ta tuba kowa ya duba laifukan sa ya rage mu ce Allah ya shigo in ma sakacin ne in ma rashin iyawan ne to muna roƙon Allah ya shigo yayi da kansa dan Allah shine jami'in tsaro in Allah bai tsare ku wa sai tsare ku to Allah kuma in yaga kun kankan da kai kun nuna ku ba kowa bane to sai ya shigo ya muku in ku ga za ku iya sai ya baku sahabbai fa sahabbai wanda su yardaddu ne a wajen Allah amma da suka fita yakin Hunaini wa yawmu Hunaini iz a'jabatkum kasaratukum falam tukuna ankum shay'a Allah ya ce kun fita yaki za ku taimaki addini na amma da kuka yi takama da yawan ku sai yawan ya tashi a banza wallan tukuna ankum shay'a wa zaqad alaykum al-ardu bima rahabat thumma wallaytum mudbir yakin fa dauka ka addinin Allah kenan Allah ya ce tunda kuka yi takama da yawan ku sai na banku da yawan yawan bai muku komai ba kasa ta tsuke muku kuka ruga da gudu kuma azala su kenata wa ala rasuli ala almu'minina sai da Allah ya saukar da nutsuwa idan aka mu yawaita istighfari annabi alayhi salatu wassalam ya koya mana istighfari akalla ka dinga yin 100 da safa 100 da yamma in ma zakai fiye da haka in ma miliyan zakai kaje kai kai ba wanda yace maka istighfari sai kai kwaya kaza ko kai kwaya kaza yayi yawa duba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katira madalla da wanda ya samu istighfari da yawa a cikin littafin sa man lazimal istighfara annabi alayhi salatu wassalam yace in kai ta istighfari kai ta istighfari to zaka samu duk wata musifa da tutun karo ka sai Allah ya tare maka ita kana istighfari to da istighfari ka nuna Allah kai ba kowa bane shi kuma Allah ba abin da yake so irin ka nuna kai ba kowa bane shi kuma sai nuna maka shine kowa shine mai komai sai ya tsare kai ya kiyaye kai ya shiga lamarin kai ya kare ka ya yaki masu yakakka ya kare ka daga makiyanka ya kuma ka zama na Allah Allah ya zama naka to wannan shine abin da ake bukata shi sa Allah yake wastaghfirullah ku nemi gafara Allah sai da istighfari shine akalla kafa ɗaya da safa kafa ɗaya da yamma Allahumma inni Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahadika wa wa'adika mastata'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta in kai kafa ɗaya da safe ka mutu kafin yamma ka mutu dan aljanna in kai da yamma kafin safe ka mutu dan aljanna sannan ga kuma wanda annabi alayhi salatu wasallam ya koya masa sayyidina abubakar allahumma inni zalamtu nafsi zulman katiran wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim ko ka zauna kai tara bigi firili wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur ko tawwabur rahim kai tayi wannan astaghfirullah wa atubu ilay astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum wa atubu ko hayyul qayyuma ko hayyul qayyum ai huwa alhayyul qayyum ko aani hayyul qayyuma wa atubu ilay mu yawaita istighfari mu tuba mu gyara zunubanmu mu nemi gafaran Allah innallaha ghafurur rahim Allah mun yi tawassuli da sunayenka guda biyu ghafurur rahim Allah kai mana gafara Allah ka ji kanmu Allah ka gafarta zunubanmu Allah ka yafe mana kurakuranmu gobe akwai bude masallacin juma'a investment quarters tumfure kuma an ce zan gabatar da jawabi na kudi huduba a gurin sannan malam tahir zai gabatar da hudubar juma'a a sabon masallacin gobe kenan ina ne investment quarters kun san gurin ko tumfure a can tumfure ko ya halatta mai aikin haji yayi safarar abinda hukumar kasar Saudiya ta haramta ya dangana ga abin da ta haramta shi yasa kafin kai safara koda abin halal ne na farko dai ka san kwaya dama wannan fille ma kai zai yawa to amma akwai abin da kasar Saudiya din kuma halal ne amma ita ko bata so a shiga da shi to koda halal ne a musulunci shiga da shi in tace bata so kai ka haka shiga da haka ka tuntuba in zaka da kaya zaka da atamfofi ko za wasu kan yi dinkuna saboda Hausawan mu na can wasu kan tafi da hijabi wasu da huluna wasu da goro wasu da raf wasu da koli wasu da magi wasu da kuka da daddawa da gishiri abin nan kai ba gishiri ba ɗaya koli da ana tafiya da su wasu ma da wasu abubuwa da duk zaka ga iyafa ba a kwace su waɗannan amma akwai abin da in an gansu fille ma kai zai zaka kakkaje da su kuma kakka ba wani ajiyar kayanka ka kuma wani ya baka cewa rike min dan Allah ina zuwa tayiwa kwaya ce sai ya baka riko sai a zo a ganka da abin a hannunka dan haka a gurin ba a karbar kayan mutum sannan kai kuma baka yadda wani ya baka sannan kakka baje kakka baka kulle ba kada wani ya zo cusa maka wani abu ce duk guri ne mai hatsari tunda za a fillaka mutum ai kun ga dole mutum yayi taka tsantsan yawa in ka ga ba fille ma kai ba sai Allah ya kwato ka wannan yace ko zan iya yin shebin a masauki a Madina kafin na zo miƙati kwarai kuwa kafin ka zo miƙati ai komai ya halatta kai kamar kana gida ne ko akwai wani abu da shari'a tanada wanda yake da larurar rashin yin azumi a ranar Arfa eh to larurar kamar mace tana jinin al'ada kaga sai dai Allah ya bata lada na niyya ko kuma baka da lafiya ba za ka yi azumi ba to kaga wannan shi ma ai din larura ce amma in dai lafiyar ka lauko a halin tafiya kake tunda so ɗaya ne tak a shekara kwaya ɗaya kuma ko ba a rama shi shi ba a rama ba za ka ce tunda ban samu Arfa ba bari na yi gobe shi rana akewa in ta wuce shi kenan to kaga in ba wata larura babba ba ya kamata mutum ya daure ya yi shi kwaya ɗaya don ya samu wannan kabakin da wannan ladan akwai 150 daga Alhaji Ali mai katako yace a saka a cikin asusun marayu Alhaji Ali mai katako Allah saka da alheri 2210 daga ɗaiɗaikun jama'a Allah biya musu bukatunsu Qur'ani guda 3 da izu 20 shadda yadi 5 butoci 5 turmin zani 5 Allah biya musu bukatunsu duk mutane suka kakkawo akwai masu bukatun kamar rashin lafiya neman miji na gari ko mata ta gari Allah ji kan iyayenmu da Allah ya bani muhalli da sauran masu bukatu daban-daban mun yi tawassali da sunayen Allah da sifofinsa madaukaka Allah ya biya wa kowa bukatarsa ta alheri wanda yake neman tsari Allah tsare shi wanda yake da damuwa Allah iyaye masa wanda yake da bukata ta alheri Allah ya biya masa Allah ya ji kan iyayenmu da suka rasu masu ran kuma Allah ya sa da mu da su mu cika da imani Allah ya ba mu kyakkyawan rayuwa Allah ya ba mu kyakkyawan karshe Allah ya sa mu gama da duniya lafiya wannan kasa ta mu Najeriya Allah ya mata albarka Allah ya zauna da ita lafiya Allah ya kawo mata da fitintunu Allah ta'ala ya kawo lafiya da zaman lafiya a wannan kasa wannan harkar tsaro da ta kici ta kicinyewa muna roƙon Allah da ƙarfinsa da ikonsa da isarsa da wadatarsa Allah ya shiga cikin lamarin nan namu Allah ya kawo mana ƙarshen waɗannan masifu da waɗannan tashin hankula Allah ya daidaita al'amura Allah ya yarda mu bishi Allah ya tabbata mana da imani ya tsare mana imaninmu ya tsare mana rayuwarmu ya tsare mana mutuncinmu ya mana arzikin duniya da lahira subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillah